يفرج كربا بات مغنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا من ذا يفرج كربا بات يغنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama. Jama'a sauraro, ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoi, wanda yake zuwa daga gidan wannan radio mai albarka, da wannan shiri yakan duba abubuwan da suka shafi tarihin magabata don mu ga menene mu a yanzu zamu iya aiki da shi, wanda zamu samu mu koyi da irin abin da suka aikata har suka samu irin yabo, suka samu falala, suka samu daukaka da irin aikin da suka yi. A al'adar wannan shirin, kamar yadda muka saba, yakan dauki tarihin wani daga cikin sahabbai ya tattauna akan shi, amma idan wani abu ya taso ko ya bujiro, mukan dan ratse mu dan saki hanya mu dauki wannan abin da yake shi ma yana da muhimmanci don mu tattauna akan shi, mu ga me hukuncin sa, sannan menene kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yayi aikata sahabban shi, me suka aikata dangane da irin koyarwar da suka samu daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan yasa a sati 1 zuwa 2 da suka huce muka dauki wata mas'ala mai muhimmanci, wanda ƴan uwa suna ta turo sako, wasu suna yin waya akan mas'alar, sai muka ga bari mu dauke ta ita a karan kanta mu tattauna mu ga menene hukuncin Allah a cikin ta, sannan kuma yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, sannan yaya sahabban shi suka yi. Wannan mas'ala ga wanda suke bibiye da mu a cikin shirin sun san ita ce wanda muka fara tattauna a satin da ya gabata, shine mace mata ko miji ɗaya kauracewa ɗaya ya ki mu'amala da shi, menene addinin musulunci yayi tanadi akan haka. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da daidai, mu aikata daidai, mu aikata duk abin da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi. Allah ya kawar da mu daga aikata kurakurai da laifi da sabo, ya datar da mu da abin da yake so kuma ya yarda da shi a cikin wannan rana mai albarka. Allah madaukakin sarki ya karbi kyawawan ayyukan mu, Allah madaukakin sarki ya kankare mana zunuban da muka aikata. Ga wanda yake sauraro a cikin shirin, ya san akwai abubuwan da muka fara tattaunawa a kan su lokaci yayi mana halin sa na lokacin mu ya kare muka fita, wanda a yau za mu dora daga inda muka tsaya. Amma kafin nan, abubuwan da muka tattauna a kansu shine menene hukuncin mace ko miji, mata ko miji ɗaya kauracewa ɗaya, wanda mun ji bayani da suka gabata cewa baya halatta ta kowace irin hanya mata ta kauracewa mijinta, ta kowace irin hanya haramun ta aikata idan ta yi haka. Shi kuma namiji, mun ji irin bayanin da suka gabata na cewa ya halatta kauracewa matar shi amma bisa wasu dokoki da addinin musulunci ya sanya masa, shi ma inda zai saba wannan dokokin to ya saba ma Allah, amma a bisa karkashin wannan dokokin idan yayi bisu yayi kauracewa matar shi, anan ba za a ce ya saba ma Allah ba. Sannan mun ji irin abubuwan da a cikin kauracewar, misalai da dama da suka zo, da kuma irin abubuwan da kauracewar shi kansa mijin da ya halatta idan ya aikata haka me yake janyowa. Mun ji irin abubuwan da suke janyowa, wanda a ƙarshe idan kai kallo zaka ga cewa rashin yin yafi ma yin. Saboda me? Musamman irin yanayi da ake ciki na rashin fahimta ta juna tsakanin ma'aurata, irin wannan yakan ƙara a samu rashin fahimta ta ƙaru, a samu rashin jituwa ta ƙaru, wanda ƙarshe dama abinda Allah madaukakin sarki yake gudu, sai kaga shine zai zo ya faru. Abinda Allah yake kokarin ya samu mu kaucewa, abinda Allah ya mana nuni da mu karkace masa kar mu same shi, sai kaga shine a karshe zai same mu, shine azamto an rabu tsakanin mata da miji. Wanda shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'thu fa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'thu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Sai a samu wani mutum daga cikin dangin matar wanda yake ya kware, ya san rayuwa, ya san je, ya san yau, sannan ga sanin Allah, shi ma daga bangaren mijin, haka sai su zauna sai su tattauna sai su ga menene maslaha duka dan kada a samu wancan abin da Allah madaukakin sarki yake ta gaya mana cewa kada a aikata shi. Duk da cewa halal ne mutum ya saki matar shi, amma dai rashin yin yafi yin. A baya mun tattauna kware da gaske akan illolin da saki yake kawowa. Akwai illoli masu yawa da saki yake kawowa. To kaga da hanyar da zaka bi a ta aje a tarar da shi, sai ai kokarin kauce mata. Allah madaukakin sarki yayi mana ishara a wata aya, a wata sura, wanda yake nuna cewa da abin da zai kai ka zuwa wani abu, yi kokarin ka kaurace wannan abin, ba sai ka aikata abin da zai kai ka ba. Allah ya ce wala taqrabuz zina, jikar ku kusanci zina. Malamai sun yi mana bayani kwarai da gaske akan fadin Allah wala taqrabuz zina, kada ku kusanci zina. Kenan ita Allah ma madaukakin sarki ba ce kar ku yi ta ba, a kusantarta shi aka hana, saboda kusantarta shi zai sa ka aikata ta. Haka kazalika duk abin da zai karo rashin fahimta da rashin jituwa da sabani, to rashin aikata wannan abin ya fi aikata wannan abin. Kamar yadda shi ka halal ne, amma rashin aikata shi ya fi aikata shi, sai dai in an zo da sabon Allah zunzuruto a ciki, to kaga mutum babu yadda zai a irin wannan halin. Dan in aka saba wa Allah, mutum ba zai iya zuba ido ba ya kalla ana saba ma Allah. Amma idan shi ne aka taba shi, sai ya hakuri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya mana haka yake, duk lokacin da aka taba Allah fishi yake, amma aka taba shi sai ya hakuri. Kamar da na faɗa, akwai misalai da malam ya buga da dama a irin wannan mas'ala ta kauracewa juna, wanda yake wayannan misalan suna maka nuni da cewa ana yi kenan. Duk kuma abin da ya zamto ana yin shi, kamata yayi wajibi akan mutum musulmi kafin ya aikata, ya nemi ilimin wannan abin, ya san menene Allah madaukakin sarki yace. Da yawa zaka ga idan muka tashi za mu aikata abu, mukan mance da hukuncin Allah a cikin abin, sai mu je mu aikata abin mu, sai mun aikata watakila in abin ya dame mu, sai kuma mu ce to yanzu ya za a yi, sai mu ce to mu tafi gun malam wane ya za a yi, an riga dai yanzu an aikata, to tunda an aikata menene mafita. Wannan to ba shine abin da ake so mutun ya aikata ba. Kamata yi kafin ka aikata abu, sai ka tambayi me mafita, me hukuncin abin. In aka gaya maka in ka kana da bukata aikatawa, halal ne aka ce maka halal ne, ko aka ce maka an baka zabi kai ko ka bari, shikenan sai ka aikata abun ka kana sani, kuma ka san hukuncin da wannan abun yake dauke da shi. Kuma mun ji irin illoli da yake faruwa a tsakanin kauracewa mace, tsakanin kauracewa tsakanin ma'aurata, wanda wani lokacin zaka ga mijin ne zai kauracewa matar. Kuma mun ji bayani da gaske wanda yake akwai cutarwa a ciki, wani yakan saba wa Allah madaukakin sarki wajen aikata haka din, ya ki bin dokokin da aka aikata masa, duk da cewa din ya halatta, amma sai ga bai bi dokokin da Allah madaukakin sarki ya shimfida masa ba, shi ya aikata abin sa bisa san ranshi. Wannan ma kuskure ne wanda yake ya kamata mu kauce mu gujewa irin wayannan abubuwan. Akwai tambayoyi da ƴan uwa suka tura a wancan satin kwarai da gaske masu yawa, wanda kuma sun shafi wata wannan mas'ala da malam yake yin bayani akan ta, wanda yake zamu buyi tambayoyin da ƴan uwa suka tura da kuma wayanda wasu ma muke tsammanin zuwan sa a yau, wanda sun shafi abin kai tsaye. Muna ba wa ƴan uwa hakuri sakamakon lokaci da ya kure mana a wancan satin, bamu taba tambaya ba ta ko guda daya da wani mutum ya aika mana da ita. Kamar da aka saba a da shirin tare da Dr. Abdalla Umar Usman Gadanqaya da ni kuma Aminu Khidir Idris a cikin wannan shiri mai albarka. Akramakallahu a satin da ya gabata kai bayani kwarai da gaske akan wannan matsala, kuma cikin ikon Allah lokaci mana halin nasa wanda a daidai lokacin da na duba na ga lokaci ya kure akwai tambaya da na so ko wani tsokaci in bujiro da shi a cikin shirin wanda kai bayani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutun ya kaurace matar shi sai a cikin gidan wanda kai bayani kwarai da gaske akan wannan mukuda sannan daga baya ka zo kai bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba kaurace gidan shi yayin wata guda ya dawo har matan shi suke tambaya to akramakallahu ni ga mai saurare ya zan yi na hada wannan abubuwa guda biyu wanda gashi ya ce kar ai sai a gida shi kuma ga hadisi yana cewa kamar ya kaurace ya bar gida
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من غود الله أن لا يتهمكي ميافي من كرا وكرا من سامج كاد إيماني وانا مطلع تا قورة چي وجونا ذكرنا ما أورتا مطلع چي وباق وري ما إذا منفارة تسونا أكن تم مغم أبا شي وانا قورة چي دمان زاء الله وإيال نسا أي با برين جدن يأي با با برين جدن يأي با با واني جدا يكو ما با ينا نندي أچكين جدن ساشي ساشي ولا تهجر إلا في البيت in zaka daurace kar ka daurace wa matarka sai a cikin gida annabi sallallahu alaihi wasallama shine abun koyi kuma shefa kowa tausayi shefa kowa jin kai kuma shi kansa ya gamu da matsala irin ta mata daidai gwargwado ga kuma yadda ya sarrafa wato labura anan abin da nake faɗa shine illolin wani lokacin mutum zai zo ya kaurace wa matarsa wato ya rabu da ita gaba ɗaya koma wani gida ko jiya akwai matar da ta kira daga wata jiha ba daga wannan jihar ba cewa mijinta ya kaurace mata lokaci mai tsawo haka kawai kuma abin mamaki ba ita kaɗai ba ne suna da gidajensu kisheta da gidanta shi ma da gidansa ai wannan ita ma da gidanta kuma katanga tsaye ne ma tsakanin su tace wallahi bai gaya mata komai ba tace tsakani da Allah bai sanar da ita mai taya masa ba haka kawai sai ta ga ya daina zuwa gida ta dauka baya gari ne amma nan sai ta rinka jin duriyarsa kurin ya tare a wajen wata matar tai shiru tai ta tambaye shi har abada ya kiya ba ta ansa ya ma gaya mata meye laifin da ta yi ya kaurace mata bai ba haka yi ta ƙaurace wannan har ya zo ya yi jinya ya rashin lafiya aka kai shi asibiti aka je aka yi jinyarsa ta ce ita dai tsakaninta da shi sai dai ta je ta gaishe shi a jiki ya ce da sauƙi ya ɗauki lokaci zai rayu ne bai zai rayu ba ya dawo da ya dawo gidan maimakon ya ci gaba da rabon kwana sai dai da tarewa a ƙarƙashin wancan mata kuma ta ce wallahi malam ta ƙarshe ma dai na kira mahaifiyarsa ne mata bayani ga fa abin da wani yi min ban san me na masa ba ya daurace mu ta ce sai gashi wata rana mahaifiyarsa ta zo gida ta kira shi ta tattauna da shi ta yi masa faɗa ta ce saƙon da na gani kawai sai na ga saki sai ya naɗe takarda ya ba wa yaronmu ko ɗiyarmu sai ta kawo min takarda cewa ya sake ni har yau din nan ta ce bai yi mata bayanin mai ta yi masa ba ya kaurace mata to kaga irin wannan mu'amala magana ta gaskiya ba mu'amala ce mai kyau ba akwai rashin mutunta dan adam akwai rashin kimanta shi akwai rashin sanin ya kamata yanzu mutum yana zaune da matarsa ta yi masa laifi ya zo ya kaurace mata ba zai gaya mata ba kawai sai dai sake ta ya kamata ya gaya mata laifin da ta yi to irin waɗannan malam suna nan bircik ba dan komai ba wato ni abinda nake fahimta akwai jahilci kuma da rashin sauraron malamai da me Allah ya ce akan ayi kaza ko kada ayi kaza kuma kullum muna jan kunnan ma'aurata su sani cewa muna haihuwa muna da ƴaƴa muna da jikoki za a auri ƴaƴanmu a kai su gidajen mazajensu ba uban da zai ji daɗi idan a ce yau mijin yarsa yana yi mata irin wannan wulaƙanci ba wanda zai amintu ba wanda zai gamsu da wannan kuma manzo Allah ya faɗa cikin hadisi kai wa mutane mu'amala irin yadda kake so ka yi maka
hakan hakan la wai wata mata ce aka ce mata Allah ya ba wa ɗanta ilinta ta ce ita a'a
kamar ya
dan da in ya tashi aure
Allah ya bashi
mata Allah ya bashi mata irin ta
to to me fasara magana
ita abinda kamar ki mallan kenan yana nuna ita ba ta kyauta ta mahaifinta mahaifinsa
ita kanta ta san ba ta da kike
to gashi an ce Allah ya ba mudanta irin mata irin ta tace a daine masa wannan addu'a
la ilaha illallah to kaga wato shi zaka kamar dai yadda muka faɗa satin da ya wuce matsalolin nan duka bangarorin guda biyu akwai su kuma na gaya maka ni din nayi kes din wani bawan Allah ai mai addu'a Allah ya taimake shi yau wajen shekara uku yake nema bai taba kusanta matarsa ba lafiyar ta kalau ta ci abinci ta koshi
kuma abincinsa
ai kwarai kuwa amma fa bai isa tunkare ta da dare ba a aljanu ne da ita a ba ta da lafiya a menene a ya akai a ya ce a shi da ya kasa gane an kira ta an mata fada an yi me ba kiya sha'awa ne ta nayi to me faru ba amsa wannan hijran ko irin abin din amarshi din nan babu labari bawan Allah mutumin kirki mai hakuri kuma yana zaune yana ta jiran kaddarar ubangiji mai Allah zai masa na gaya maka matanmu a yau akan kudin cefane akan matsalar yara akan matsalar kishiya ba wai namijin ne zai kaurace ma ita ce za ta kaurace ma babu fuska ma namiji ya tunkare ta ma bai isa ba saboda lokacin da zai dawo gidan nan a yanda zai ganta daman ban harka ce ta ya ce ma bari
ya isa
wallahi du'a na yi kuma matan musulmi
to amma akai makalla wannan abin da ka lissafa misali shi me shari'a ta ce akai kamar mace mijinta ma shayinta yake mata magana irin wannan
eh duk shari'a ta yi bayani mun faɗa cewa akwai hadari kwarai daga cikin malamai sun yi magana a mace tana iya faɗa cikin fushin Allah fushi na ubangiji mar magana ce wannan akan kin kaurecewa mijinki Allah ya fushi da ki so zamantakewa ta aure zamantakewa ce ta mutunci zamantakewa ne ta cuɗe min in cuɗe ka zamantakewa ce ta tausayi da jin kai
to akwai kuma kalamai ingancin magana da ake cewa in mace ya nemi matarsa ba ta yadda ba mala'iku za su kansana tsine mata
eh akwai wani hadisi da yazo akan wannan amma yana da rauni amma akwai wasu hadisan makamantan haka da suke tabbatar da hadarin mace ta kaurecewa mijinta kuma ba ma kaurecewa ba kadai wato wasu magana ma fa ba sa yi ko kula shi wallahi ba ta kula shi ba ko kula shi
ko irin da safi an tashi ta ce ina kwana
kwarai kuwa ga taurin kai ko jiya din nan akwai wani dan uwa da ya kira ni Allah ya sa yana ji
amin
ina faɗa ne saboda mata su gyara halin su
haka yake
na yadda maza za mu yi magana akan mazan su ma amma matan su ma su ji tsoron Allah mace tana zaune ba ta rasa ci ba ba ta rasa sha ba dan mijinta matashi saurayi yana da rufin asiri wurin zaman su da cikin yalwa da wadata abinci kullun yace abinci wallahi da ra'ayi sai ya tambaye ta me take so shi zai siyo a dafa duk abin da take shi take so shi zai siyo a dafa wutarin ta ci shinkafa da taliya wutarin ta ci shinkafa da doya wutarin ta ci kuskus kake so haka zai tafi shago ya siyo kuskus wutarin ta ci taliya irin kaza take so wutarin ta ci jollof din kaza take so wutarin naman kaza take so wutarin ta ci ita ba ta sha an nama sai kifi haka zai tafi ta zarutu ya je ne mu kifin ne kawo ta dafa ta ci ta ji dadi ishe amma wallahi malam na mata umarni nace yi kaza dan komun kaza wallahi sai tayi minti biyar bata tashi ba shi nayi ta fada na mimita sannan mai ta musu da jayya da ita akan abin da yake amfanin ta ne in yi kaza tace bara ce ba yaya za a yi kaza tace bara ce ba an kira a yi mata nasiha ni din ne ya kira a mata nasiha wallahi matan nan akai bugun duniyan ta ita yi magana mata ita yi magana yana gadara ya kira malamin sa ni ma aka zubar da ni a gefe tukunna nace to in kun shirya a kira ni in Allah sa ta yi hakuri za ta yi magana ta kira in shawo kanta kuma wallahi abun mamaki mala amin haka tambaye ta nace kin ji abun da ya fada ke kina da wani uzuri a kansa kina da wani laifi ga mun dalibi na yanzu zan masa fada tace wallahi ba ni da wani uzuri a kansa ba ni da wani laifi ni a ni da yamu nace kuma duk abin da ya fada kina ji haka ne ke kina tace eh ta kaga wannan lokacin ne kuma na samu daman in sirfe ta ai wato akwai matsaloli na auratayya suna da damuwa haka idan ka dawo kan mazan su ma ba su da kirki da yawan su wallahi yanzu da yawa maza da kake gani sun maida aure bauta na san bauta bi ainil kalima ma'anil kalima wallahi bauta mutum mace za ta zo tana daga masa gaisuwa ko kallanta bai yi ba
ko ce ta bugo mana waya sai ta tukan baya ai
eh
ce mijinta ko ta kalman magana baya dan baya bansawa
ka gani kuma suna nan fa da yawa wani wato yadda ka san wala ko sarkin Kano bai kai shi mulki a gidansa ba Allah nake gaya maka ba wai mulkin sarkin Kano a gidansa ba fa ba shi nake faɗa ba
mulkin sarki a
masarautarsa a ƙasar a lardinsa a jiharsa yawa gida ni ban san me yake faruwa ba yawa ina magana sarautar sarki wallahi wani mulkin da yake a gidansa Allah ko sarki bai bai wannan kuma in ka ga yadda matan suke tsoron su wasu mazajen tsoro firgici babu wata rahama da jin kai akwai masu zagi akwai masu cin mutunci akwai masu hantara akwai masu zagin iyaye wata tace ya zage ni ya zagi iyaye na kace kuma kina magana yanzu sallame ki tafi gidan ki je ki cigaba da shan koko saboda gidan su koko ake sha shi kuma gidan sa shayi mai kauri ake sha duka wannan akwai wannan matan su nemi inda mijin yaya za a yi a shawo kansa ma ya faɗi me aka yi masa me yake so a yi masa wallahi zai magana ba yana nan yana buga mulki to kaga wannan shi ma maguzanci ne ba daidai bane akwai tambayoyin da aka tambaya satin da ya wuce ko
na'am
yawa to wanda suke da alaka da mu in sai mu ji kafin mu dora
to akramakallah ai kusan lokaci ma ya kai da zamu dan leka sashin tallace-tallace
to
idan mu leka idan muka dawo sai mu dora daga inda ka tsaya akan tambayoyin jama'a sauraro ku ci gaba da sauraron wannan shiri na mai albarka na rayuwa a barkoi daga gidan Radio Dala FM Muryar Zamani wanda yanzu lokaci ne da zamu leka sashin tallace-tallace kafin mu dawo mu dora daga inda muka tsaya
FM Muryar Zamani lallai Leman Johnson shi ya san inda rai yake ko zan samu kari a naki
yalla bai kenan ai da ka bar ni na ci gaba da kwankwadan dan danan na Johnson ni ma
to naji amma dan karatsiya ya mun ko da kadan ne
to naji gaskiya daga wannan babu kari
ke dai cika kofin
tabi dan ai na fata zuba rabin ma kwata zan kara maka
Ke tunaji sarabin
gagarin lemon juice ya go mai dadi musha ya karo kar ta shi gagari
tabbas muna farin cikin sanar da ku garin lemon juice mai gangare dandanan cola a barba da kuma lemo ana sirka kowane packet guda da lita biyu na ruwa ga karin kuzari da lafiya
kamfanin kaden da ke sharaɗa pastry float mai namba 20 su suke samar da garin lemon juice za kuma ku same shi a kasuwar sun gagur manyan diloli ko a shaguna da gun ɗan tabur suna maraba da ɗan sari da masu sayan ɗaiɗai lambar tarho 0803537180
garin lemo na Jossi gangariyar dandano
jama'a dan aik yake ya zo da wata sabuwa kamfanin Sana Aminu Gidado Electronics Store sun zabge muku farashi arha daidai da ajihun kowa kayan wuta da suka hadar da AC plasma fridge home theater gas cooker na girki ga abun gaske mai saurin gaske da injinan wanki don sauƙaƙa muku wajen wanke kayan ku da fridge mai solar da cooler fridge wanda ake sakawa a manyan kantuna domin sayar da kayan sha na sanyi ga plasma mai takin LED hadi da tafkeke solar mai bada hasken wutar lantarki kai duk abin da kuke so na kayan wuta idan kuka je Sani Aminu Kidado Electronics Store za ku samu sabu cincirin da zuwa kamfanin Sani Aminu Kidado Electronics Store dake number 57 kan titin Ibrahim Tire Road kusa da filin parking ko nan bobin waya don kulla kasuwanci 08023814 da 08037478 ku tana da sunan Sani Aminu Kidado Electronics Store Sani Aminu Kidado Electronics Store ne kuke zama
gabar shamiyan taushe wanda bata taba dandana irin ta ba kamar yanda na sani sabon dandanan dangote yana tattare da kanshi da gidaje
sabon dandanan dangote shine ya dace da niyar kubewa ta kanshin da dandanan yana da ban mamaki
ai tun lokacin da na fara amfani da dunkulan dangote mai dadin dandano shikenan sai in ta kuda shi wato da yaji nama kuma wato yake sa nama na yi dadi sosai gabatar muku da sabon dandanan dangote wanda aka yi shi daga tsirani da kayan yaji yana karawa abinci kamshi da dandano musamman wanda ya tsamma karshen magana dangote seasoning abinci mai dandano a kowane lokaci
Pepsi, Mirinda, 7 up, Mountain Dew, and Slim Glass bottles, not 15 naira per bottle.
Have you heard the good news, my people? Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew, and Team Wazobia glass bottles now go for the price of 50 naira and 50 naira only. This means that if you've been looking for refreshment and enjoyment at a pocket-friendly price, then look no further, as you can now buy Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew, and Team Wazobia glass bottles, each for just 50 naira. So go to any store, kiosk, or canteen near you and tell them that you want to buy Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew, and Team Wazobia glass bottles. You know it's called Wazo for a reason, right? It's just 50 naira. Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew, and Team Wazobia glass bottles now goes for just 50 naira each.
Dale FM, Murir Zaman.
رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى
Jama'a masu sauraro barkanku da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka wanda muke tattaunawa akan mas'alar ƙauracewa tsakanin maza da kuma matayensu da kuma su biyayya da shirin sun ji irin abubuwan da muka tattauna wanda kuma muka alƙawari za mu dawo mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya musamman tambayoyin da ƴan uwa suka tutturo a satin da ya gabata ga masu sha'awar turo ta su tambayar a cikin wannan shiri za su iya turowa akan namba kamar haka 0806620088 akan kallawo muna da tambayoyi da suka zo da dama a wancan satin wacce tambaya ta farko ake cewa malam ina da mata amma wallahi a halin da ake ciki yanzu bana kaunar ta da daidai da minti daya amma tausayin ta ya hana in sake ta amma wallahi ina cutuwa cikin haka malam me yayi shawara nake so so nake na sake ta amma yayi shawara
Allah ya sauki
amin
irin haka din tana faruwa yanzu kun ji wannan dan uwa yana tare da matarsa amma daidai da minti daya ce baya santa to kaga irin wannan ba sani ba ya akai akai auren wannan wani bayani ne wanda kuma ya kamata a san da shi ya atilas aka masa auren a atilas aka mata ya akai da sauransu to irin wannan in ta samu mutum kuma kace kana jin tausayin ta akwai shawara kamar haka na farko inda zaka ci gaba da rike ta. Kai hakuri, kai ta addu'a, Allah ya sanya maka kaunarta da santa a cikin zuciyarka, ka ƙara aure. Mana ka auri wata matar ya zama ba ita bace, kana da wannan, kana da wannan, wala Allah in ka auri wata matar zaka ga kimar ta ita wannan din, kuma kana da dama a can, kana da dama a nan. Inda zaka yi haka ka ƙara wani auren, ka hada su su biyu, wataƙila ka ga ita ma din tana da abin da ya kamata a so ta, a ƙaunace ta. Na ɗaya kenan, wanda wannan shawara ce mai kyau kwarai da gaske. Ko da yake dai wala Allah ita matar ta ka ba lalle ne ta so haka ba. Na biyu kuma shine, idan ka ga ba zai yi ba, tunda har a ranka ga Allah ka ce kai ba ka santa, to ka kyautata mata sai ka sallame ta, kai mata wata kyauta mai kwari. Idan kai mai hali ne, ko ka sai mata gida, ko ka bata jari mai karfi, kai mata dai wani abu na mutunci da iyayenta. Sai ka bata haƙuri, ka ce ta haƙuri, ga kuɗi kaza masu kauri, ka ce ta je ta aure, saboda kana da larura, kana ganin zaman ku ba zai iya yiwuwa ba. Amma ta yi haƙuri, ka bata haƙuri, ka ba wa iyayenta haƙuri, ka rarrashe ta, ka rarrashe su, kai mata wannan. To wannan shawara ta bi kenan, inda za ka yi haka, to da zai yi kyau kwarai da gaske. Abu na uku shi ne, ya kamata ka sani cewa kullum mace da kake aurenta take zaune da ita, ya kamata ka yi tunani, kamar yau inda a ce ‘yarka ce take ƙarƙashin auren wani ko kulawar wani, ta faɗa cikin wannan yanayi, yaya za ka ji, yaya za ka sa kanka. In misalin ‘yarka ce aka yi mata haka, babu daɗi. Mutum ya aure da ‘yarsa, kawai ya ji an sako masa ‘yarsa, kuma yanzu ka ga a bayaninka kamar baka da wani uzuri tsayayye da za ka ce baka santa saboda wannan uzurin, baka da wannan uzurin gaskiya, baka gaya mana ba. To ala'i hal, indai ina da jaddadawa kuma ina neman mata alfarma, indai za ka yi haƙuri, ka riƙe ta, ka ci gaba da addu'a, kuma ka auri wata matar, wala Allah kimar ta zai bayyana gare ka bayan ka auri wata matar. Idan dan tana da wata ɗabi'a ce, to sai ka auri wata matar, sai ka ga a shaidan matan haka suke. To wannan shi ne, ko kuma shaidan ne ya zayyana maka wani abu, yayin da ka auri wata matan ka keɓanta da ita, ita ma to za ka gane la Allah duk matan haka suke. Kuma ni na san cewa insha Allah dole akwai wata ɗabi'a, duk da baka gaya mana ba, ko dai akwai wani abu a halittarta, ko kuma akwai wani abu a ɗabi'arta da kake kyama bata daina yinsa ba, wannan yasa ba ka santa, ka ji ba ka ƙaunarta. Tunda kuma ta ka ce kai ka je ka aure ta, to dole na san insha Allah ta'ala kana santa, ka aure ta daga baya wannan ƙiyayya ta faru. Kuma kar ka manta, ana iya yin sihiri, ana iya makaru, ana iya samu a raba mutum da matarsa. Ka mai da hankali, kar ka yi gaggawa, wataƙila sihiri akai maka sammo dan a raba ka da ita. Qur'ani ma ya faɗa fariquna bainal mar'i wa zawji, shaidanu suna iya raba tsakanin mutum da matarsa, a raba ka, a hana ka soyayya da kai da ainihin wato matarka, ka zo ka wayi gari, sai bayan ka rabu da ita ka zo kai nadama. Kuma ina ba da shawara, in an samu dama ya kamata ka zo mu tattauna da kai, ko ka bugo mu waya, ko ka zo mu tattauna da kai, tunda na san ba komai ne za a iya faɗa a rediyo ba. Ya kamata ka zo a tattauna, a baka shawara, a ji meye haƙiƙanin abin da yake damunka. Kada ka yi gaggawan rabuwa da matarka, kada ka yi gaggawan rabuwa da matarka, Allah ya gane dan.
Wannan ta ce, salam malam, wallahi tunda nake ban taɓa ƙauracewa mijina a shimfiɗa ba, ko faɗa muka yi saƙo daga, to sai ta faɗi sunanta. Wannan kamar ita tana cewa ba ta yi ne kenan.
Ina jin an yi bayani, ta ɗan tsorata da abin da aka faɗa. To Allah ya miki albarka,
amin,
da baki a ƙaurace mijinki. Allah sa mijin naki shi ma baya ƙaurace miki, kuma Allah sa mata su yi koyi da ke. Mata ƙwarai, mata kirki, ita ce duk abin da ya shiga tsakaninta da mijinta tana yin haƙuri da shi, kuma ba ta ƙaurace masa a shimfiɗa, don kar ta faɗa cikin fushin da Annabi ya faɗa dangane da matan da suke ƙaurace mazajensu.
Na'am, wannan ta ce, mijina yana kula wasu matan a waje, kuma na ga irin maganganun da suke yi da shi, shine dalilin ƙauracewa ta. idan muna tare sai in dinga tuna haka yake wa wasu matan na waje.
Gaskiya ne wallahi, wato akwai ciwo kwarai da gaske dangane da abin da wasu mazajen suke da mata. Ba dadi, akwai shiga haki wallahi, kuma gaskiya ne abin da matan nan wasu suke faɗa. To amma dai kullum abin da muke faɗa, idan shi ya zalunce ki yayi rashin gaskiya, bai kamata ki rama zaluncin da ya miki kuma ke ma da wani zaluncin ba. Kauracewa miji zalunci ne, kauracewa miji cutar da miji ne, kauracewa miji saba wa shari'a ne. To amma kowace mace ita ta san ya mijinta yake, idan har kin san kaurace masa da zaki din nan a wannan lokacin shine dalilin da yasa gyara halinsa da biyarsa, to wannan ba laifi zaki kaurace masa da niyan gyara. Amma karki manta wasu mazajen daga kaurace masa kuma fa zai fara lissafin bari ya karo wata kuma ko ke ya sallame ki ko ya karo wata, to kar ku shiga fadin da yafi karfin ku. Kuma in kaurace mai zaki, in kika kaurace masa kuma yake da yana fa ya zaki daga baya kuma kin dawo. Akwai mata da ta yi min fatawa akan irin wannan larurar, ta kaurace masa shekara guda shekara biyu, nace to ya daina, tace bai daina ba. Nace to ke haka zaki ta zama kin kaurace masa? Wai ai zan yi maganin sa ne. A nace za ku yi maganin juna dai, zaki wahala shi ma zai wahala. So kada ku shiga fadan da yafi karfin ku. In kin san kin kaurace masa, la Allah zai gyara. Shikenan sai ki masa da niyyar gyara, Allah ba zai kama ki ba da niyyar kin yi zalunci. Kuma idan kuma ba haka ba, to ba kaurace wai kamata a yi nasiha da shi. Kwanan nan wata mata har yanzu ta bugo, ita kuma daga Maiduguri take fada, mijinta ma'aikaci ne, ba sa tare da shi, ai suna tare da shi kai, babban mutum ne yana abin nan. Tace amma wallahi malam mutumin nan mazinaci ne. Na ciki ya za a yi ki buɗe bakin kike cewa mijinki mazinaci? Tace mazinaci ne. Ki ta kawo tare hai maganganu, ai na ga text message ɗinsa da yake yi da ƴan mata, naji ya ce zai haɗu da wance, ya yana jiran ta bata zo. Na ce duk wannan ba dalili ne da za ki ce mazinaci ba ne ba. Kama mutum da zina fa babban abu ne ba. Yanzu akwai mazajen da suna da rauni, suna soyayya da mata amma baya zina. Zai faɗi duk maganganu na sha'awa na soyayya na shedanci da badala da rashin kirki da waye, amma wallahi baya zuwa yi zina. To amma matan mu sai su ci neman mata yake yi, saboda an gani a wayarsa. Kuma yawanci abin da yake faruwa malami ne ta waya suke dauka.
Haka
ne, eh, ta waya. Kaga wannan harkar waya, mata suna da hikima akan waya. Kana nan ka miƙe kafa kana bacci, kana baccin safe, ashe an je duk an shiga kitchen, an je ko a toilet ma ake bincika wayar mazaji duk ana yi. To duk wanda ya san yana da yar matsala, bai kamata ya rinka barin wayarsa ba, saboda kar ka jawo wayarka ta kashe maka aure.
Kuma ka san malam wayoyin zamanin nan ba sai in aka yi wa mutum message akan yake tsayawa, duk wanda ya daga zai gani. Akwai da haka ya san janyo rigima shi da matarsa, yana bacci tace ban wayarka, ya mika mata tana dagawa kan mata bude ta ga abin da aka karanto mata, aka memarsa sako nan ta karance mace ce budurwa ta tura mu.
Allah,
nan aka samu matsala.
Eh, to sai kaga aure ya mutu. To irin wannan ni abinda nake faɗa mata, wai me kai ku kuke bincika mazajen wayoyin mazajen ku ne? Ku yi hakuri, ku daina zuwa kuna bincika, za ku gano abinda zai bakanta muku rai. Ba ruwanki da wayarsa, ki kyale shi, ki ci gaba da yi masa wa'azi.
Malam, ko da tana ganin kamar yana wani abu banda bai dace ba, bai kamata.
To waye sa ta tayi masa bincike? Wala ta jassa su. Qur'ani ya ce wala ta jassa su. Ya za a yi ta yin bincike? Ba a san bincike. Shi ne yake da haƙƙin ya bincike ta.
Na'am, shi na da haƙƙin ya bincike.
Ƙwarai ko da
gaske.
Eh, na'am.
Na'am.
To amma ita ta zo ce ta bin wayarsa, tana ta bincika mata, tana ta bincikawa. Ai ba daɗi. Ni wato zaluncin da ake yi ma matan ne nake tausaya musu. Saboda wallahi malam, in dai mata za su rinka duba wayoyin mazajensu, kowaye sai wanda Allah ya kubutar, wallahi sai sun ga abin da zai bata musu rai. To amma ya kamata a gane, ba daga jin an ga lambar wayan wani, a lambar wayan wata, shikenan sai a ce mutum mazinaci bane ba har a kaurace masa. So wannan baiwa Allah, ina baki shawara, ki hakuri, ki koma ku ci gaba da alaka da mijinki, ki ci gaba da yi masa wa'azi, ki ci gaba da fadakar da shi. Amma magana ki kaurace masa, saboda kin ga text message zaki ta gane sau dubu sau dari galiban mazaje sai wanda Allah ya kubutar da su. Ina fatan Allah ya kiyaye.
Wannan ce assalamu malam, kamar yadda kai bayani, wata mata ta yi wa mijinta gatsali, shi gatsalin shekara daya. To malam, naji ka ce ya cuce ta. To malam, ba laifinta bane sako daga Usman Umar dan tsawa?
wato ba haka bane maganar wannan matar da muka faɗa da mijinta yayi aure sai tayi mai irin gatsari tace gatse tace eh sai ka je sai ka shekara ba a dakin ta sai sai shekara ko tace ka je ka shekara kana abin din kai amarya shi ko gogan naka bai gane irin gatse ne ake masa irin kishi ne na mata ba yaje zauna kuma sai da share shekara guda to shine muke ta'aliki muka ce bai kamata ba shi yanzu wannan dan tsawa shi gani yake yi wato ai
ba ita
ta gare wato ita fa
ka ba
kai namiji ne ita mace ce kuma ya kamata fa ku sani fa matan nan ku rinka ba su dama su dan yi kishin su fa dole sai dan ta dan taba ta samu sauki in cikin mutun ya kumbura in bai samu yayi tusa ba fa akwai matsala fa idan mutun cikin sa ya kumbura ya lalace in bai ji ban daki ya tsuguna ya zubar da wannan ba fa akwai damuwa ta cika da kishi tana kishi ka bata dama ta dan numfasa ta dan yi dan kishin koya
kuma dan bata hakuri
sai mana in ta furzar da kishin kai rashin mutuncin da za ta yi ana gama ka ce to Allah sauke Allah sauke Allah sauke Allah ba da hakuri ka tafi ka batta kaga ta fada ta huta amma ka hana ta magana ka hana ta fada bidiciya suna da rauni an ce kasu yi din amma sai sun yi yanzu misali nana Aisha kanta fa ta yi kishi malami dan mu yi wa matan nan adalci mana Aisha ta yi wata rana nana Zainab ne ta aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinci a cikin akwashi yana gidan nana Aisha ita Aisha gani take saboda zafin kishi me ya kai Zainab da aiko da annabi abinci alhalin yana gidan Aisha wannan ai tsokala ce wannan ai kaza ne to kuma Zainab tana da hikimar soyayya ga mijinta
na'am
kware da gaske kuma ba laifi bane gaskiya dan mace ta aika wa mijinta wani abu na ci yana dakin wata ba laifi bane kyautatawa ne
amma irin wannan ya
laifi eh to karatu ne ai dole a musu bayani in Allah ya sa wani mutum matansa suna masa ya kamata ki sani ba laifi ta yi badan ta aiko masa dan abin tabawa dan abin jin dadi yana sha'awa dan zo boke kuma ba kiya yi yana sha'awan dan abin nan abubuwa na jin dadi ke ba kiya yi ita daga mijinta yana sha'awa tace ta aika masa ba laifi bane
na'am
saka Zainab sai ta aika annabi Aisha tana ganin dan ake tace wannan daga ina aka ce daga gidan kaza menene a ciki abinci ne ta sa hannu ta make wannan abashin ya fadi ya fashe ya zube gaba daya kaga kishi ya da ce wannan manzo Allah ce ha gharat ummukum ummul mu'minina Aisha ta yi kishi sai ce qas'atun bi qas'a wa saridin bi sarid sai kin biya kwanan kuma sai kin biya abincin da aka yi yasa ta ce ta biya kaga anan gurin bai zazzage ta ba bai Allah kiyaye annabi ba sai wannan ba to kaga ana goya mana darasi mu bin da hangalin sa mu yanzu nan in wani ne wallahi sai dai ya zufa ta da duka durkusawa zai yi ta dukan ta ga ma kamar Allah ne kawo shi saboda me an yi masa ba daidai ba so dole ku kyale su nana Aisha wata rana wanda Allah yana Khadija yana ambatan Khadija nana Khadija kawayen Khadija an yi abinci ya aika gidan kawayen Khadija an yanka nama a gidan sa ya aika gidan kawayen Khadija sai nana Aisha take cewa wai me wai kake ta yawan wato kana yawan ambatan wata mata da ta riga ta halaka ta halaka tana nufin ta mutu wata tsohuwa da ta halaka ta mutu Allah bai canja maka wadda ta fi Khadija ba tana nufin Allah bai canja masa ita Aisha ba ta fi Khadija ba kaga wannan kishi yasa ta faɗi wannan magana kuma a gaban annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi Allah bai canja mata fi Khadija ba wallahi Allah bai canja mata fi Khadija ba shi ma ya mayar mata magana kuma haka dai aka tashi to ka fahimci wani abu guda su maza ya kamata zama suna da hakuri suna da juriya na yadda wallahi akwai ciwo akwai bacin rai amma dole ne mu yi musu hakuri kuma yanda zaka gane ciwon abin malam Aminu shine yanzu mace tana zaune da mijinta zaman lafiya alhamdulillah yaje aure wata ya kawo to kaga da in yana kawo mata abin 1000 kayan miyanta da komai dan sarrafa to yanzu fa kaga zai zama 500 ne inda watakila yana sai mata a tamfa ta 20,000 to yanzu gaskiya dole sai dai sai mata 10,000 ko ta 15,000 saboda ga wata 'yar uwarta kuma ita kuma wanda aka kawo ta ita ma za ta sa ido kuma ka san suna da sa ido za ta sa ido tana lura me aka yi wa wacce uwar gida ita ba a yi mata ba ita uwar gida ta sa ido kai malam maza suna ai namiji duk wanda yake da mata sama da ɗaya ya kamata in ka gan shi ka tsara masa wallahi Allah suna hakuri malam sa idan ya isa in ga ma in banda taimakon Allah ba mutum bai zai iya motsawa ba ma komai fa kai fa laifi ne
komai kai in Allah ya sa da shi sun fassara shi ce ba daidai bane kai
ko amma
inam haka da biyar su take yi Allah ne mai daidai so da Allah ya kamata a rinka yi hakuri a ja a kai zuciya nesa kaga kenan na Aisha ma tana dan taba dan kishin nan to ku kuma mata ba ku dama ne ku miƙe kafa ku je ku tiyanka tsaya ba ta gaba
wannan ya ce salam malam dan Allah miji na ne wai sai ya ce baya son na dinga aske gashin gaba na ni kuma damuwa yake damuna yake musamman ma da yanzu zafi ya shigo shi kuma ya ce idan na ci gaba da askewa zai daina kusanta ta shine na ce malam idan na aske na saba wa miji na ko kuwa daga to sai ta faɗi sunanta ina ga ba sai mun karanto
sunanta ina ba da shawara irin waɗannan tambayoyin su ma a rinka daukan lambobi private ana aikawa zai kyau
na'am
ko da yake za ka iya amfani ga kowa da kowa amma za ka wasu is very personal haka is very private wani abu ne da yake bance ta ita kaɗai magana ta gaskiya a shari'a aske gashi na jikin mutum tsafta ne addini ne cire gashin hamata gashin gaba yin aski mutum ya gyara jikinsa wannan addini ne yana cikin alfitra cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin khamsun min alfitra yace musulunci ne daga ciki ya ambaci wato cire gashin gaba to kin ga anan case din ba naki bane ya kamata mai gidanki ya sani cewa yin askin nan annabi ne yace ayi kuma addini ne lokacin da kika yi askin nan kika gyara jikinki annabi kika yi koyi da shi so kamata yayi ayi masa bayani na tabbatar in dai an gaya masa cewa annabi ne yace a rinka yi ba zai zo ya yaki abinda annabi yace ayi ba a matsayin sa na musulmi gaskiya taruwar gashin kuma kazanta shi kuma bai kamata namiji ya goyi bayan kazanta ga iyalinsa ba so wannan matsala ce da ya kamata ku tattauna da ke da shi ki masa ainihin wato bayani ayi masa bayani a ce annabi ne yace ayi masa bayani a ce masa addini ne ayi masa bayani a ce masa tsafta ne ayi masa bayani a ce ya kamata ne ke hakuri ya bi addini ya yi hakuri ya bi tsafta kada ya bi kasanta in Allah ya sa da ina baki garanti da yaddar ubangiji insha Allah zai amince kuma muna jiran amsar ki duk abin da ya gaya miki sai ki gaya mana in bai yi ba to sai a baki amsar me ya kamata ki yi idan kuma ya riga yayi to kin ga kin ci nasara kin raya sunna a gidanki kin raya mijinki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma kun yi abin da za ku samu lada Allah gane da mu
kuna ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akarma kallah ina cikin tsaka mai wuya mijina ina cikin tsaka mai wuya ka taimaka min da addu'a mun rabu da mijina amma na duba naga da in yi wani sabon aure gwara in nemo shi mu koma ya zo din an maida auren amma ya rataye ni ni ba mai aure ba ni ba mara aure ba saboda kawai ni na nemi komawa ya ki yarda in tare ɗan uwana kuma dama sun ce idan na maida aure da shi ba ruwansu da ni malam gani ba miji ba ga ba miji ba ɗan uwa maraini ya ce ni umman wa abban ka bani shawara ka yi mini kuma addu'a bana cikin nutsuwa ma'asalam
to wannan gaskiya yan uwa masu sauraron mu ya kamata a yi mata addu'a ta shiga wani hali na kakani ka yi Allah ubangiji ya warware mata ya fitar da ita daga halin da take ciki amma abin tsokaci a cikin tambayar ta ina so sauran iyaye na mata su fahimci tambayar wannan baiwa Allah su fahimci abin da ta faɗa don su gyara zaman auren su shi yasa kullum muke faɗa wallahi mace za ta zo wato tana ganin ni'imar da take ciki bata san ta ba sai lokacin da ta rabu da mijin wannan kaga bata gane daraja da falalar da matsayin miji ba sai bayan da ta rabu da shi kun ga ta kashe aurenta ta yi shawara dai gwanda ta koma gidan mijinta kuma hakan ne dai shi wannan wanda kika aura kin san halinsa in kika kashe aurenki ko kika bari aurenki ya mutu wanda zaki aura baki san shi ba baki san wa zai zo in neme ki ba kuma galiban mafi yawa
sai kaga mijin da aka rabu da shi din an fi jin dadin sa an shiga miji na biyun ba a jin dadi sai dai a hakuri a kiya fada saboda an san cewa an dabga kuskure so ina ba da shawara ga mata duk irin tsidu wahala da talauci da bukata ku rike auren ku ku hakuri ku yi mazajen ku biyayya ku dan samu dan abin da kuke samu a wurin su jin dadi na karshe yana kiyama insha Allah idan kin yi zaman aure mai kyau so wannan mata ta kunga ta zo ta yi da na sani ta rabu da mijin ta shiga wani halin gagani kai to yanzu ya zo ita ta nemi amiyar ita da kanta ta nema kaga ai tana ma da hankali tana ta gane gwanda ta koma gidan mijinta yanzu wata kila in kina auren mai mata biyu ki je ki fada hannun mai mata uku ko mai mata hudu idan kina auren wanda kina ganin baya miki ne baya miki sai ki je ki auri wanda a gaba a ido ya nuna miki yana da shi sai kin shiga gidan ki ga talauci kamar zai magana duk irin wannan abubuwan suna faruwa so anan gurin mijin nan ya kamata ya ji tsoron Allah shi kuma duk da gayyato shi aka yi ya dawo da ya dawo din kaga ya kamata ya taimaka mata mala ya kamata ya taimaka mata ya dawo mata an mai da aure amma ya taki ya ke bari ta tare to ni shawara ta anan gaskiya tunda kin fito dama kin san ɗakin ki in kin yi ki koma ki je ki tare bai dawo da ke ba in dai ɗakin ki a share yake ki hada kayan ki kurin sai dai wata ran ya dawo da daddare ya ganki Allah ya sa albarka a ciki
amin
ai kwarai da gaske saboda yanzu kaga tana da matsala iyayenta sun tsoratar da ita sun ce in ta koma ita ta san me za ta jiwa kanta to yanzu ta koma ya mai da aure in dai akwai daki a gidansa to ki lallaba ki fake ido kurin ki hada kayan ki zai ganki duk abin da ma zai ki ce ba komai kina gidan kina jira har ya gama wannan kenan in ko ba haka ba to ki kira shi lallabar da kika masa yayin da aka zo aka daura auren ki da lallabar sa kice dan Allah ya taimaka ya yadda kuma to mallan kaji wata kaurancewar kuma ai kaurancewa ne wannan
kaurancewa ce kwarai
da gaske shi yasa nace ma mallan maza mallan suna yi wa mata azaba fiye da yanda kake tsammani kaga bil munasaba irin wannan tambayar ko da ke wannan ita ya shafi iyayenta ne tace mallan yau shekara ta 6 ina zawarci da kyar ina ta addu'a Allah ya taimake ni ya kama wani bawan Allah aka zo aka daura aure amma abun mamaki ana ta daga min tarewa a gidanmu
to
an zo tariyar farko iyaye sun ce a'a an zo na biyu an dadda lokaci sun ce a'a an zo na uku za abin nan
to irin wannan mallan in ta shirya
take mallan a taimaka min da addu'a kada su salwantar min da auren nan nawa ni fa na gaji da zaba haka ta faɗa tace wallahi mallan na gaji shekara 6 ba miji to kaga matan kirki kenan kaga ba zuna za ta je ta yi ba ta san zama da miji alheri ne tace wallahi ina jin tsoron kada Allah ya kubutar da mun ya kubutar da shi amin addu'a Allah ya rike mun shi ya ajiye mun shi sannan mallan a taimake ni shawara yanzu da iyayena nace me yasa suke dagawa tace wai ban dan babu wai katifa nace a to kin gani abinda zaki yanzu sai ki samu shi mijin naki ki gaya masa ki ce katifar fa da za a tare ne babu ka taimaka ka kawo kuma katifar da mun shi kamata ya siya
haka yake
ha katifar da za ka kwanta da iyalin kana jira in banda al'ada ba wai sai iyayen yarinya sun kawo maka har ma ka tsaya ana ta daga ma aure akan katifa to shikenan sai ta ce gaskiya ne mallam nace ke ma ki je ki buge-buge in mijin naki mai rauni ne ba da shi ko dan har hada ko da yar 10 ko 20 ce ku siya kai ko haya katifa ta kawaki in tana da gado biyu ki karba haya ko ta baki aro ki ruba asiri ai idan kin lullube zanin gado akan ba za a gane tsohuwar katifa bane ki je ki kai a lullube ki tare karki yadda ki bari wannan satin baki tarewa tace nagode nagode sai gashi matar ta da bugo waya tace ai na kira shi daji a masa ya ma aiko kudi ma za a sai za a cika ta za a cika ki tace mallan nagode nace to da kin zauna kin ga baki wa iyayenki adalci ba talauci da rashi yakan sa irin wannan dalili to yanzu ka duba irin wannan akarmu kallah mace ta yadda za ta koma gidan aure babu katifar da za ta kwanta dan girman Allah addini ne yanzu namiji ya zuba ido wai yana jira haka kaya guda kato da kai kana zaune kana jira ba za ka taimaka wa iyalinka ba wani katifa wani gado wani kujeru wani duk wannan ya kamata mazaje su rinka yi wa mata wallahi kuma wanda yanzu misalin wani mutum zaga yana da yaya 5-6 a gidansa duk zai aurar da su dan girman Allah mutane ba za ku ji tsoron Allah ba ku rinka saukaka wa iyaye wannan al'amari ka zo kana neman yarinya kana son ta ka sai mata katifa da gadon nan mana wai waye yace dole sai uwa da uba sun sai gado da katifa waye faɗa fa aka bata mana ne fa nan nan mu zo mu rage jiwon al'ada wallahi dan al'ada ce ba nasi bane
to Allah ya samu dace
so dan Allah muna kira ga iyaye mata su ƙara hakuri su ma mazan su ƙara yin hakuri amma dan a rinka lura da ya kamata ba
nan ba a gurbuje lokaci ya cin mana ga ta tambaya mai mamanji da take cewa salam mallan nima miji na ko fada muka yi da shi bana bana kaurace masa amma baya min adalci har ta kai ya sake ni
kaji kaji to kaji kaji subhanallah wallahi abun ba dadi dai abun harkoki wato matsalolin ma'aurata din suna da yawa eh wallahi labai muna fatan Allah ya baki yadda zaki Allah sa ya dawo da ke kuma wata kila kina da wata dabi'a ne da bamu sani ba la'allahu tunda baki a karshe wata kila kuma ko kina da kazanta wata kila ko dan kazanta ya sallami ko kuma kina da zafin kishi ko kuma kina da kaza ko kuma kina da matsala tsakanin sa da iyayensa duk da ke yanzu kin fadi baki a kaurace masa amma wataƙila wata dabi'a ta sa ya me ya sallame ki amma dai maza kamata su yi hakuri a rike aure a rike mata a mutunta su manzo Allah ce yan uwanku ne Allah ya ba ku su yi muku hidima so bai kamata mutum ya rinka mummunan mu'amala ga iyalansa ba muna addu'a Allah ya sa a zabe lafiya a gama lafiya Allah ubangiji muna roƙonka da kyawawan sunan nakin ka da yin an roƙe ka ki amsawa duk wanda yake da wani mummunan shiri akan wannan zabe ya ubangiji kar ka bashi nasara ya Allah kar ka bashi nasara Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka tsare jinanan mu ka tsare jinanan mu ka tsare mana mutuncin mu kuma lalle ne mutane su fita kwansu da kwarkwatan su kar su zauna a gida su fita su yi zaben nan su zabi yancin su kada mutum ya zauna a gida a fita a je a yi in an je an yi zabe a koma gida a ci gaba da addu'a Allah ya ba wa mutanen kirki nasara
amin
ya ubangiji duk wanda ka san shi ya fi cancanta ya jagorance mu ya shugabance mu kada ya zalunce mu ya ubangiji ka bashi nasara
amin
ko muna so ko ba maso assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akramakallah ga tambayoyi burjig a cikin shirin sai dai ban sani
da sai insha Allah sai mu karasa
to insha Allah sai ci sai mu dora daga inda muka za a zama masauraro duka iya abin da zamu iya samu kenan na rayuwa a barkoyi